wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul mu'minun zamu tashi akan ko muna cikin tafsirin aya ta uku zamu ci karasa fassara ta da kuma mu shiga aya ta biyu mu shiga aya ta uku suratul mu'minun wani ya rubuta yake cewa ya aka ce suratul mu'minuna bayan kuma mudafun da mudafun ilayhi ne me yasa ce suratul mu'minina ba yazo a hadisi da muka karanta suratul mu'minina yace amma dai abinda yake fada suratul mu'minuna kamar yake ce suratul munafiquna suratul kafiruna ala alhikaya wannan shi suke cewa hikaya wato ana hikaito sunanta ne wato ana idafar kalmar sura ne zuwa ga sunanta yadda yake almu'minun ay as-sura allati ismuha almu'minun sauraka babin hikaya ne babin hikaya zaka bar yadda yake ba tare da ka sarrafa shi ba wani ya rubuto yana tambayar crypto din nan ita magana sa ko kwanakin baya Professor Mansur Yaro ya yi bayani sauraka bai kamata ita ka caccala magana ɗaya ba ita yinta ka yi kiramto ɗin ga ko ka bari wannan ya rige naka tambaya ta biyu yana tambayar ingancin hadisin kabar bari bayan sallar farilla hadisi ne sahihi yana cikin sahihaini hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yake cewa na kasance ina gane karewar Annabi sallallahu alaihi wasallam wato kare sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kabarbari kuntu a'rifu intidaa salati Annabi sallallahu alaihi wasallam bit takbir saboda haka masallata suka in kabarbari wannan kabarbarin guda uku kamar da Ibn Rajab al-Hanbali yake fada su ne suke sanar da shi cewa an gama sallah daga hadisi ne sahihi sai kuma tambayar su ta gaba yace shin wajibi ne mutum ya aiki da shawarar wato iyayensa da suka bashi wato ba umarni ba shawara ghairu mulziba al-mashura ghairu mulziba ba a tilasta cewa an baka shawara dole sai ka aiki da ita akwai umarni wannan umarni wajibi ne ka bi umarninsu idan bai saba wa Allah ba kuma babu cutar da wani a cikinsa amma idan shawara ce to wani ana duba menene yafi zama maslaha sai a aiki da shi idan ya zanto maslahar karɓar shawarar ta su aiki da ita ta fi sosai ka ɗauki wannan ka yi aiki da ita in kuma maslahar yin ɗaukan wani ra'ayin daban aka ga ya fi sai a aiki da shi ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da shawara ba umarni ba to wanda aka bawa shawara yana da dama ya duba ya gani ta yi ko ba ta yi masa ba lokacin da Barira ta samu yancinta mijinta kuma Mughis yana nan a bawansa mutum da ita ta zama ya kaga tana da dama aurensa ya zo ƙarshe saboda ba ta ci gaba da zama da bawa ba ɗanta ƴaƴanta suna zama bayi to shine shi kuma hankalinsa ya tashi ya ta roƙonta da Allah ta yi haƙuri su zauna saboda ya ji daɗin zama da ita har ma ganin yadda ya shiga wani hali Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema masa alfarma a wajenta cewa ta haƙura su ci gaba da zaman aure da ce ya rasulullahi wannan alfarma ce kake nema masa ko kuma umarni kake bani Annabi ya ce alfarma nake nema masa ina so mu rabu so kaga wannan shawara ce ba umarni ba da umarni ya bata to wannan ba ta da zabi dole ta bi to idan ya zanto shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallama idan ya yi maganar da ba umarni ba ce wanda aka yi wa ita yana da zabi ina ga wanda bai kai shi matsayi ba kamar iyaye duk girman matsayinsu saboda haka idan da siga shawara ce to sai a duba ga watakila su baka shawara akan abin da kafi su sanin shi kafi su gogewa akai to kaga anan ba za a ce dole sai ka yi aiki da shawararsu ba amma idan umarni suke baka to sai ka duba cewa matukar babu sabon Allah a cikin wannan umarni babu cutarwa sai ka yi aiki da shi sai wanda shi kuma ke cewa dole ne mutum sai ya kiyaye ma'anonin zikiri da yake karanta a cikin sallah ba a ce dole ba amma kuma yana da kyau yana da kyau kana yaban Allah subhanahu wataala ka san me kake fada shi kansa sanin abin da kake fada din zai kara maka nutsuwa a zuciya zai kara maka karfin zuciya da karfin imani sabanin a ce kana fadar abin da baka san me kake fada ba in ka sani din to yafi dacewa kuma yafi amfani bismillah malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون
الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون حقيقة مؤمنين سر ربوتا الذين هم في صلاتهم خاشعون sune waɗanda suke kaskantar da kansu a cikin sallarsu ko suke nutsuwa a cikin sallarsu wannan gaba ko wannan aya ita ce muke tafsirin ta ajiya lokaci yayi muka yi bayanin me ake nufi da khushu'i ana nufin nutsuwar zuci mutum ya daina saƙe-saƙe ya daina tunanin wasu abubuwa daban can ba sallar ba ba abinda yake aiwatarwa ba ya tara hankalinsa wuri guda da san abinda yake yi wannan shine ake cewa khushu'i in kawo maganganu biyu na malamai waɗanda suka ce khushu'i wajibi ne kace shi yasa Allah subhanahu wataala ya jera shi cikin sifofin da za su kai mutum ga aljanna ana zuwa aljanna ne ana shigarta da ayyukan wajibi ba da ayyukan mustahabbi ba ayyukan wajibi saboda haka Allah subhanahu wataala ya sako shi cikin abubuwan da suke wajibi ya nuna shi ma wajibi ne amma wasu daga cikin malamai wanda su suka fi yawa cewa khushu'i a sallah wani abu ne mai girman gaske kuma wani abu ne da ya kamata ya kasance tare da sallah a koyaushe wato kasu rabu da sallah amma kuma ba a ce samunsa cikakken samunsa ba wajibi ne in aka ce an yi wannan hukunci na cewa wajibi ne a samu khushu'i cikakke a sallah babu shakka yana da wahala mutum ya yi sallah ya gama bai yi zunubi ba domin dole sai an samu wani lokaci tunaninsa ya kwace masa ya yi wani wuri mun kawo dalilai waɗanda suke tabbatar da cewa wannan baya zama laifi don tunaninka ya tafi wani waje kana sallah amma abinda ka sani shine gwargwadon yadda tunaninka ya tsayi wuri guda yayin da kake sallah gurgurun yadda ladanka zai kasance za ka samu cikakken lada idan ya zanto gaba daya ka tattara hankalinka da tunaninka da zuciyarka wuri guda lokacin da kake sallah ladanka zai zama cikakke gurgurun yadda ya ragu gurgurun yadda ladanka zai ta raguwa mun karanta hadisin Ammar ibn Yasir wanda al-Imam Ahmad da waninsa suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce bawa zai yi sallah ƙarshe ya tashi da ɗaya bisa wato ya tashi da ushuri wato ɗaya bisa goma na ladanta wani ya tashi da tusi wato ɗaya bisa tara har dai ya zo rabi wani ya tashi ya samu lada rabi to haka nan gwargwadon yadda kowa ya yi khushu'i a cikin sallarsa wato zuciyarsa ta nutsu wuri guda ya daina zancen zuci to gwargwadon yadda sadadansa zai cika daga cikin dalilan da muka ambata wanda suke nuna cewa samun khushu'i cikakke a sallah wato kada tunanin mutum ya tafi wani wuri yana sallah ba wajibi ba ne maganar sayyidina Umar wanda Imam al-Bukhari ya kawo ta a cikin sahih al-Bukhari mu'allaqan a babin al-khushu'i fi salah inda sayyidina Umar yake cewa inni la ujahhizu jayshi wa ana fi salah, nakan shirya rundunar yaki na alhalin ina cikin sallah. Wala Ibn Abi Shayba ya fitar da shi da sanadi sahihi. Babu shakka ba za ta yi ba sayyidina Umar ya shirya rundunarsa a cikin sallah ba tare da ya saki wani abu na tunaninsa zuwa ga rundunar ba, kuma wanda zai zama da kasdi wato da gangan zai yi haka. In ba haka ba, ba za ta yi ba wannan rundunar ta samu a shirya ta yadda ake so. Salih dan gidan Abdullahi dan gidan Salih dan gidan al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito cikin masail dinsa da yake wa mahaifinsa Ahmad ibn Hanbal daga Hammam ibn Munabbih, yake cewa wata rana sayyidina Umar ya sallaci magariba har ya gama ba a ji yayi karatu ba. An san sallar magariba raka uku ce, raka biyun farko ana bayyana karatun Fatiha da sura, rakar karshe kuma a yi ta asirce, a yi Fatiha asirce. Sai sallah suka ji tsit bai ce komai ba. Yayin da ya gama suka ce ya amiral mu'minina innaka lam taqra, sarkin mu'minai baka fa karanta komai a sallar nan ba. Sai ya ce inni haddathtu nafsi wa ana fi salati بعير وجهتها من المدينة فلم أزل أجهزها حتى دخلت الشام. يكي تيوى نازن تدكينا نزوتياتا الحالك إنا تكين سلا ناتنا وكينا واتو نازن تدكينا ولا آيري دنتا شيشنا دقنا مدينة كما بنقشي بإنا سارة يد زي تفهار يا إساء da isa garin Sham. Wannan tunanin gaba ɗaya shi ya ɗauke masa hankali har ya gama sallah bai karanta komai ba. Imam Malik a cikin Al-Muwatta ya ruwaici riwaya balaghan, wato ba tare da cikakken isnadi ba, ya ce dai ya samu labari daga Umar ɗan Khattab yana cewa inni la adjau ala firashi, nakan kwanta da daddare akan abin kwanciyata. Fama ya'tini an-nawm, sai in kasa bacci. Wa aqumu ila as-salati, sai in tashi in fi sallah, tunda ba zan iya bacci ba, ya kamata in yi sallah raya dare na. Fama tatawajjahu ilayya al-qira'at li ihtimami bi amri an-nas, amma sai in kasa tsayawa in yi karatu a cikin sallar saboda yadda al'amuran mutane da nake shugabanta suke yake ta bujuro mu. To wannan duk yana nuna maka cewa sayyidina Umar a lokacin mulkinsa al'amarin al'ummar sa da yake mallaka suna matukar wato shiga cikin damuwarsa sosai. A kowane yanayi yana tunanin al'amarin da zai zanto maslaha ga al'ummarsa da walwala da jin daɗin al'ummarsa. Har ma a wata ruwaya yana cewa inni la ahsibu jizyatal bahrain wa ana fi salah, nakan yi lissafin jizyar da take zuwa daga bahrain, ƙasar bahrain, alhali ina sallah. Nakan lissafa nawa za a samu kuma talakawa nawa za a taimakawa da wannan. Idan ka duba za ka ga dukkan wani tunani da yake bujuro masa yayin da yake sallah tunani ne da shafi lamarin addini, domin ya shafi lamarin tsayar da adalci a cikin al'ummarsa. Ba wani abu da ya shafe shi ba, shi ba abin da ya shafi harkar kasuwancinsa ba, ko wata harka ta jin daɗinsa shi, a'a, abin da yake tunani a cikin sallarsa shi ne abin da ya shafi harkar addininsa, wato harkar al'ummarsa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora masa alhakin kula da su. To wani labari da Umar yake bayarwa ba wai yana bamu labarin laifi da yi wa Allah ba ne, ba anan yana bamu labarin laifuffuka da yi wa Allah ba ne. Wannan shi ne dalilin kawo wannan anan, don a san cewa khushu'i a cikin sallah mustahabbi ne amma ba wajibi ba, saboda sayyidina Umar da yake faɗar waɗannan saƙe-saƙe da suke zuwa masa a cikin sallah ba yana fada bane dan ya nuna laifukan da yake wa Allah, a yana fada ne dan ya yi bayanin abin da yake rinjaye zuciyarsa, kuma ba yadda ya iya yana da uzuri akan wannan. Bangare na biyu da zamu kalli khushu'i shine mu kalli khushu'i ta fuskar tasirinsa, wanda bangaren farko ta fuskar hukuncinsa, bangare na biyu kuma ta fuskar tasirinsa, wanda tasiri khushu'i yake da shi. Babu shakka khushu'i yana da tasiri akan imanin bawa, tasirinsa yana nuna wato yana sa imani ya ƙara ƙarfi, in ya ragu kuma imani yayi ƙasa. Shi yasa ya zanto na farko daga cikin sifofin mu'minai da aka ambata. Allah ce kada aflaha almu'minun, bai faɗi komai ba sai da ya faɗi khushu'i, saboda ya nuna maka girman tasirinsa akan sauran sifofin da zai faɗa nan gaba. A nan gaba za a faɗo sifofi na mu'minai guda biyar ko shida. To wannan yana nuna maka khushu'i da aka buɗe da shi, kusan daga nan ne duka sauran za su yi rassa, gwargwadon yadda zuciya ta nutsu da Allah subhanahu wa ta'ala, gwargwadon yadda bawa ya miƙa zuciyarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala, gwargwadon yadda zai cika waɗannan abubuwa kuma waɗannan sifofi da za a ambata gaba nan gaba. Idan ya zanto bawa zuciyarsa babu nutsuwa tattare da Ubangijinsa, to zai saki bakinsa, zai rika yasasshiyar magana, zai rika maganar banza, sannan ba zai iya kiyaye al'aurarsa ba, sannan zai tozarta zakkarsa in yana da dukiya, sannan zai tozarta amana idan an bashi, sannan zai keta alkawari idan an yi da shi. Saboda haka babu abin da rashin khushu'i ba zai iya haifarwa ba. To shi yasa aka fara budewa da abu mai muhimmanci wanda ake gaya maka kai mumini ka fara samar da shi a cikin zuciyarka. Idan ka samar da shi musamman a sallarka, to wanda zai tasiri wajen gyara ɗabi'unka gaba ɗaya. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, annabi ya ce satanhahu salatuhu. Don haka duk rashin khushu'in da zai kai mutum zuwa ga ayyukan da Allah ya hana, ko ya kai mutum zuwa ga barin abin da Allah ya wajabta masa, babu shakka wannan rashin khushu'i haramun ne. Dan mutum zai rasa nutsuwar zuci da wato da mayar da zuciyarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala, har abin nasa ya kai ga keta hurumin Ubangiji, ya kai ga aikata laifuffuka da tozarta wajibai, to babu shakka wannan gwargwadon khushu'in da ya rasa, babu shakka ya aikata haramu. Saboda haka in ana maganar khushu'i akan duba tasirinsa, kuma ba wai kawai hukuncin da malamai suka bashi ba da cewa mustahabbi ne, akan kuma dubi ɓangaren wato tasirinsa a rayuwar musulmi, gwargwadon tasirinsa musamman ma yadda ya tasiri a sallar bawa, gwargwadon yadda al'amuran bawa kuma za su zama a miƙe, zai zama ya kama hanya sosai. A nan malamai sukan yi maganar wani abu da yake wato iya tabbatar da ta yake kawo tasiri a khushu, wato yake samar da khushu'i a sallah, wato inda mutum masallaci zai kalla lokacin da yake tsaye yana sallah. Abinda yake a mazhabar Malikiya, Imam Malik yana cewa ya kalli alƙiblarsa, wato ya kalli alƙiblarsa. Wasu daga cikin malamai kamar Hanabila suna cewa ya kalli inda zai aje goshinsa, wato sun koyar da kansa yana kallon inda goshinsa zai sauka in ya yi sujjada. A rawaito hadisai da suka yi magana a kan kallon wurin da zai kai sujjada yayin da kake sallah, amma dukansu ba wanda ya inganta. Daga ciki akwai hadisin Anas ɗan Malik wanda Al-Baihaqi ya rawaito shi, cewa Anas ɗan Malik ya ce ya Rasulullahi aina adau basari fi salah, ya ma'aikin Allah ina zan sanya ganina a idona, ina zai kalla lokacin da yake sallah. Kala sai ya ce inda maudu'i sujudika ya Anas, inda kake sujjada ya Anas. Wannan hadisi yana da rauni sosai, dha'ifun jiddan. Saboda cikin sanadin sa akwai wani da ake kira Arabi ibn Badr, wanda malamai suka yi masa haka kausar suka. Saboda haka hadisin sa mai rauni ne kwarai da gaske. Akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga Ka'aba, hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, yana cikin Sahih ibn Khuzaima da kuma littafin Mustadrak na Hakim, wanda aka ruwaito shi daga Amr ibn Salama at-Tinnisi, daga Muhammad ibn Zuhair, shi kuma daga Musa ibn Uqba, shi kuma daga Salim dan Abdullah, shi kuma daga Aisha radiyallahu ta'ala anha. Yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga Ka'aba, wa ma jawaza basaruhu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha, ganinsa bai kitare wurin sujjadarsa ba har ya fito daga Ka'aba. Wasu sai hujja da wannan cewa wannan ma ya nuna cewa idan mutum an sani cewa Annabi da ya shiga Ka'aba ya yi sallah, saboda haka tana cewa wa ma jawaza basaruhu mawdi'a sujudihi, ganinsa bai ketare wajen sujjadarsa ba hatta kharaja minha, har sai da ya fito daga Ka'aba. To shi ma wannan hadisi yana da illa, saboda ruwayar Amr ibn Salama at-Tinnisi daga malaminsa Muhammad ibn Zuhair ruwaya ce mai illa, malamin su illata ta. Sheikh Nasiruddin al-Albani alayhi rahmatullah a cikin sifatu salatin nabi ya karfafi wannan ruwayar, amma idan sa bai kai ga illar ruwaya ta bangaren Amr ibn Salama at-Tinnisi a Muhammad ibn Zuhair, dukkan su malamai ne karbabbu, amma in wannan malamin ya ruwaya daga wannan ta zama mai rauni, saboda anan shi wannan dalibin bai haddace ko bai kiyaye hadisan wannan malamin nashi ba, amma ya kiyaye na sauran malamansa. Saboda haka ruwayarsa take da rauni idan ya yi daga malaminsa Muhammad ibn Zuhair. Sannan shi yasa da aka tambayi Ibn Abi aka tambayi Abu Hatim Ar-Razi, kamar yadda yake cikin littafin Ilal na ɗansa, game da wannan hadisi, sai ya ce huwa hadithun munkar, hadisi ne mai rauni sosai. Saboda haka shi ba bai inganta ba, kuma koda ya inganta wato saukar da ganinsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙasa, ba wai ya yi haka ne dan kawai yana cikin sallah ba, sai dan yana cikin Ka'aba saboda ganin wato ijlalan girmama wannan mahalli da yake ciki, shi ne ɗakin Allah, wanda shi ne atharul biqaya fi wajhi al-ard, inda yafi ko ina tsarki a duniya. Saboda haka wannan girmama wannan gurin yasa ya yi ƙasa da kansa, ba dai yana sallah ba ne. Shi yasa Aisha ta ce hatta kharaja minha, har sai da ya fito daga cikin Ka'abar, ba cewa ta har sai da ya gama sallar ba, ta har sai da ya fito daga cikin Ka'abar. Saboda haka wanda ya inganta ma, wanda yana nuna maka cewa sunkuye kansa da ya kalli ƙasa, ba wai dan kawai yana cikin sallah ba ne, sai dai yana cikin Ka'aba. Wannan kuma duka dan ya halarto da khushu'insa da nutsuwarsa gaban Allah subhanahu wataala. Saboda haka babu wani abu da ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake bayyana takamaimai inda masallaci zai kalla a lokacin da yake tsaye a sallarsa. Babu wani hadisi sahihi da ya inganta akan wannan. Hadisin da ya zo shi ne hadisin da yake magana akan idan mutum yana tahiya ya riƙa kallon ɗan yatsansa da yake nuni da shi, shi ba hadisi yana da illa. Saboda haka abin da yake ingantacciyar magana shi ne mai sallah zai kalli inda zai fi zaman masa, wato zai taimaka masa wajen khushu'i. Idan kallon alƙibla zai fi taimaka masa wajen khushu'i, to sai ya kalli alƙibla kai tsaye da idansa. Idan kallon inda zai sujjada zai fi taimaka masa wajen khushu'i, sai ya kalla. Idan kallon ƙafafuwansa shi zai taimaka masa yin khushu'i, sai kalli ƙafafuwansa. Akwai wanda suka ce ƙafafuwansa zai kalla, akwai cikin malamai da suka ce yanzuru ila tadamai sama in yayi ruku'u ya kalla ƙafafuwansa. To kai dai kai abinda zai samar maka da khushu'i, amma a hirdinka ka daga kanka sama, wannan an hana. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari, hadisin Anas dan Malik wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la intahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' fi as-salati aw la yakhda'u aw la tuqtafanna absaruhum, wadanda suke daga kawunan su suna kallon sama a sallah sahanu ko kuma a cire musu idanuwansu. Saboda haka wannan wa'idi ne narko ne mai tsanani ga wanda zai daga kansa sama yana sallah, ko dai ya daina ko Allah ya makantar da idan. Saboda haka ba kyau daga kai sama, amma ba sama ba to kana iya sunkuyar da shi, kana iya miƙe kanka ka kalli alƙibla kai tsaye, kai ne kai abin da zai samar maka da kushuya a ciki. Wannan ta ce magana wadda ta fi inganci. Sannan Allah ya ce wallazina hum anil laghwi mu'ridun, su ne waɗanda suke kaucewa yasasshiyar magana, su ne suke kaucewa yasasshiyar magana. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maganar khushu'i a sallah, sai kuma ya kawo maganar kaucewa yasasshiyar magana. Malamai suka ce dan hada abubuwa biyu, ɗaya aiki ne ɗaya bari ne, ɗaya yi kaza ɗaya bar kaza. Khushu'i kai kaucewa yasasshiyar magana kamar wannan, wato ka kaucewa abin da yake marar amfani. To kuma da daman su ne abubuwa biyu da aka gina duka ibadu a kansu, ko kuma umarni da hadi ya gino a kan wannan, yi kaza kada ka yi kaza. An kawo khushu'i, sannan kuma aka kawo wato kaucewa yasasshiyar magana ko maganar banza. Wasu malaman suka ce idan muka lura cewa sallah addu'a ce, shine asalin kalmar salah, asalin kalmar as-salah tana nufin addu'a. Khudh min abwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Sauraka sallah ta kunshi maganganu masu kyau, cikin su akwai addu'o'i da mutum yake yi. Shi kuma allahu shi ne yasasshiyar magana wadda ba ta da wani amfani. To kaga idan an ambaci sallah wacce take kunshe da abubuwa masu amfani, wannan yana da kyau kuma a yi maka inhani gabarin abubuwan da suke ba su da amfani. Saura kaga akwai munasaba tsakanin khushu'i a sallah da kuma hana mutum wato yasasshiyar magana da umarninsa ya bijire mata. Wanda duk ya saba da maganganu masu kyau, ya saba da ambaton Allah da zikirin Allah da karatun Al-Qur'ani da tasbihi da umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna, to za ka samu kuma bakinsa ya tsabtata daga miyagun kalmomi, miyagun maganganu marasa ma'ana. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina hum 'anil laghwi mu'ridun, su ne waɗanda suke kaucewa yasasshiyar magana, suke kaucewa maganar banza ko aikin banza ko zaman banza, duk wani abu marar amfani. Sunan shi al-batil, abinda duk ba shi da amfani gare ka, magana ce ko aiki ne ko zaman kurub ne, haka nan zaman banza. To suna kauce ma wannan duk abinda ba shi da fa'ida. In an tambaye ka me ka amfana da shi, zaka ce babu. To shi ne allahu, duk abin da ba zai amfane ka ba, sawa magana ce marar amfani ko wani aiki ne marar amfani ko wani zama ne marar amfani. To duk wannan sunan yana shiga cikin lagu, yana shiga cikin lagu. Saboda haka al-ma'asi duka saban Allah yana cikin lagu, kafirci yana cikin lagu, haka nan al-mubah alladhi la fa'idata fihi, abinda aka halatta maka da ba shi da amfani, an halatta maka amma ba shi da amfani. Ba a ce in kai kai saba ka saba Allah ba, amma ba ka da lada kuma in kai, to shi ma wannan lagu ne. Ka zauna kai da abokanka ku yi ta hirar Maradona ko Messi ko wane ne, me amfanin kai hirar Messi saboda Allah? Ba wani abin da za ka amfana shi, kai ba zikiri ba ne bari ka samu lada, ba karatun Qur'ani ba ne, ba umarni ne kyakkyawan abu da hada mummuna. saboda ka yi ta maganar wani arni arnan banza mashayin giya ka tashi to nan lagu ne ba ya da wani amfani sunansa lagu wanda lokacin da ka bata da subhanallah walhamdulillah kake fada da baka san iya da shan da aka yi maka da su a aljanna ba da baka san irin rutsuwar da suka sabar maka a zuciya ba ala bi zikrillah tatma'innul qulub da ma duk ka kare shi a batan wani bijimin arni ar-razi a cikin tafsirin sa mafatihul ghaib ya yi kaito maganganu daban-daban Rashida ibn al-Jawzi a cikin zadul masir ar-razi yake cewa allagu ya sashiyar magana anan abinda yake haramun ya shiga ciki makaruhi ya shiga ciki mubahi ma wanda ba shi da amfani ya shiga ciki duk abinda ba ka da bukatar sa yin sa ba zai amfane ka da komai ba to shi ba ya shiga cikin wannan lagawo din magana ta biyu suka ce allagu ana nufin dukkan wani abinda yake haramun kaga sun takaita ma'anarsa a cikin abu guda ɗaya tak magana ta uku suka ce duk abin da yake saban Allah ne magana ce ko aiki ne duk abin da yake saban Allah na magana ko aiki kawai wasu kuma suka ce al-mubahu alladhi la hajata lahu ko la hajata ilayhi dukkan wani abin da yake halal ne amma baka da bukatar sa ba wani abin da zai tsinana maka suka ce Allah ce لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أو نقول ولكن يؤاخذكم بما أقدتم الأيمان ألا تبا زي كامعكو ديا سشير لنزوركو با أما زي كامعكو دا أبن نزو تيركو تأي وتر كو تقدر تو كاقا أنا أبنجي سبحانه وتعالى تبا زي كامع متند لغو با أشي كاقا اللغو أنبا أنا نفن زنبي با ba na nufin saban Allah ba domin idan ka saba wa Allah baka tuba ba Allah zai kama ka da wannan amma anan da aka ce la yu'akhidukum Allahu bil laghwi fi aymanikum an kore cewa ba za a kama ku ba za a kama ku da laifi ba ba za a kama ku da ba za a neme ku da kafara ba ita ce rantsuwar da mutum yake yi ba wai yana nufin rantsuwar ba yana nufin kawai karfafa zancensa wani har ka zo ne ce wallahi na iso ba bukatar rantsuwa ta da daman ya iso din wani a zaune kake wallahi ga ni a zaune saboda wannan rantsuwa ce bi ma'anar ta'kid ma'anar ta shine kawai ka karfafa zancenka ce wallahi maganar da kai mun ta mun dadi wallahi maganar nan da kai ta yi mun dadi ba bukatar rantsuwar tunda da ya riga ji dadin ya ji dadin to amma dan ya karfafa maka zancensa sai ce wallahi na ji dadin maganar nan ta to irin wannan rantsuwar ita Allah ya ce ba zai kama ku da ita ba saboda asali kai ba rantsuwar kai rufa ba abinda ka rufa shine karfafa zancenka kawai sunan allahu yamin to kaga anan allahu yana nufin abinda yake mubah ne amma ba ya da wani amfani yin sa da rashin yin sa duk daya lagu yake cewa zai iya zama kafirci kamar yadda kafirai suka ce la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun annabi yana karanta da alqurani sahabbansa suna karanta alqurani a sallah mata da yara suna zuwa su saurari karatun alqurani lokacin da ake yi sai shugabannin su da manyan suke cewa ku daina sauraron wannan karatun qur'anin ku riga kakaci idan ana yin sa to da zarar kuka ga wani yana karatu Qur'ani ku zo ku ta ife-ife a gurin kada a ji to kaga wanda zai fuskanci Al-Qur'ani da wannan babu shakka kafirci ne wannan kakacin nashi na kafirci ne to kaga allago anan ma'anar sa kafirci yana iya zuwa da ma'anar ƙarya la tasma'u fiha laghiya la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima illa qilan salaman salama saboda haka wanda yake mumini komai nashi yakan zamo na gaske yakan so komai nashi ya zama gaske ba gangan ba. Wannan daga cikin dabi'ar da Allah subhanahu wataala ya dabi'antar da mu'mini akan ta a cikin dukkan al'amuransa, da wanda ne zai samu kamala zai zama cikakken mutum. In ka ganshi to duk abin da zaka ga yana yi gaske yake, baya wasanni, baya wargi, baya kakaci. In ka ga wani abu tare da shi to zaka ga abu ne mai amfani. To aljiddu, yin gaske a komai, yana daga cikin dabi'u masu kyau da musulunci yake koyar da ƴaƴansa. Komai zaka yi ka tsaya kai abu wanda yake na gaske, kada ka rika shigar da wasa, ka rika shigar da wargi, ka rika shigar da gangan, har ma ya zama na a kasa bambance lokacin da kake da gasken da lokacin da kake da gangan. Wani saboda yawan barkwancinsa da yawan tsokanarsa da yawan wariginsa, har ba a gane sanda yake yin abu da gaske. Komai ya yi zai cike da Allah rabu da shi, da ya cewa ya cika wasanni. Wannan a ɗaiɗaikun mutane bai kamata a samu wannan ba tare da mumini, ballantana kuma wanda zai zama shugaba cikin al'umma, ko shugabanci na addini ko kuma shugabanci na siyasa. Ya kamata ya zama ana ganin jiddiya tare da shi, ba a ce kada ya raha ba, ba a hana shi mizah ba, amma kai ya zanto ya yi yawa, ya rinjaye lokutansa. Akwai wasu kowa aziz suke kusan cikin kakaci yake yinsa. Dauraka waɗanda ake wa'azin ba wani abu na tsoron Allah da yake zuwa su wuce su, kawai ana zama ne dan a kyakyata a ganka a filin wurin karantarwa, amma babu alamar wani abu na tsoron Allah yana ratsa ka, sai dai kawai ai magana ta kyakyatawa. To wannan akwai matsala. Sauraka musulunci yana son ya zanto abinda duk za a yi ya zama aljiddu yafi yawa. Wannan shine abinda Ibn Ashur yake faɗa a ƙarƙashin wannan aya, kuma har ila yake cewa har ila akwai ladabi da musulunci, har ila yake koyarwa a ƙarƙashin wannan aya na mu'amalar wasu mutane, wani rukuni na mutane a cikin al'umma. Akwai mutanen da suke marasa mutunci, ba su san mutunci ba, da sanda ka bi su da mutunci su kuma lokacin ne za su ƙara jin wato wani ƙarfin hali, su ƙara faɗin kai akan abin da suke yi na rashin kyautawa. Wai da mutarabbi yake ta wa in anta akramtal in anta akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal la'ima tabarrada. Mutumin ƙwarai in kai masa karamci sai zama naka. Amma mutumin banza dai da zaka karrama shi sai ya kara bijirewa, ya ce ba dan muna musu haka ba za su yi mana. Ai wannan abu da suka ga sun muna nuna musu, kuma fa ba mu san mutunci ba, shi yasa suke tsoron mu suna mana. To haka sai ya kara masa tamarrud, kara masa tsaurin kai. To musulunci yana nuna cewa irin waɗannan mutanen kakkadakata tasu yayin da suke shashancinsu, suke rashin mutuncinsu, to kai ka kawar da kai. Wa idha sami'u al-lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghi al-jahilin. Idan suka ji maganar banza, idha sami'u al-lagwa, suka ji maganar banza, zancen banza, a'radu anhu, sai su kawar da kai daga kansa, watsar da shi. Sai lana a'maluna, sakamakon ayyukan mu na gare mu, walakum a'malukum, naku na gare ku, salamun alaikum, kun kubuta daga gare mu, mu dai ba za ku samu, ba za mu yi wani abu da mu cutar da ku ba. La nabtaghil jahilina, ba ma buƙatar tsayawa tattauna da waɗanda suke wawaye marasa hankali. Ibn al-Jawzi a ƙarƙashin tafsirin wannan aya shi ma ya ambaci ma'anoni daban-daban da suke shiga ƙarƙashin kalmar allahu da Allah ya ce wallazina hum anil lahwi mu'ridun. Ya yi kaito maganganu biyar. Magana ta farko daga Abdullahi dan Abbas wanda tana cikin tafsirin Ibn Jarir al-Tabari, yace allahu ana nufin shirka, wallazina hum anil lahwi mu'ridun, suna kaucewa wato shirka inda suka je ana hada Allah da wani to ba za su zauna gurin ba za su bar gurin ba za su taba tarayya da waɗanda suke hada Allah da wani auri ɗaya ba magana ta biyu kuma al-batil wato maganar banza ko aikin banza marar amfani shi ma daga Abdullahi dan Abbas wanda shi ma yana cikin tafsirin Ibn Jarir al-Tabari da kuma tafsirin Abdurrazzaq sai ya kawo magana ta uku ita ce maganar al-Hasan al-Hasan al-Basri da yace Allahu yace al-Ma'asi saban Allah magana ta hudu maganar Suddi Isma'il al-Suddi daga cikin malaman tafsiri na tabi'ai shi kuma ya fassara ta da ƙarya magana ta biyar maganar Muqatil ibn Sulaiman a tafsirinsa shi kuma yace anan ana nufin ash-shatm wal-adha zagi da cutarwa alladhi kanu yasma'unahu min al-kuffar wanda suke jin sa daga kafirai wato kafirai suna gaya musu bakaken maganganu suna cutar da su to su su kawar da kai daga wannan az-zajjaj a cikin littafin sab'ar al-qur'an wa i'rabuhu yake cewa allahu kullu la'ibin wa lahu duk wani wasa da wargi yana shiga karkashin allahu wa kullu ma'siyatin duk wata saban allah ita ma tana shiga cikin wannan yace fa hiya muttarahatun mulgha duk wata saban allah a bare ya wato watsarwa ce fal ma'na shaghalahum aljidd fi ma amarahum allah bihi 'an al-lahwi ma'ana allah subhanahu wata'ala yana yaban mu'mine da cewa abinda yake gaban su na aiki na gaske ba ba su damar har su tsaya suna wani aikin banza ba ba su da lokacin wannan saboda mu'mini duk wani lokaci a wajensa mai tsada ne duk wata kalma a wajensa kamata ta zanto mai tsada kai ya rika sakin kalmomin da ba za su amfane shi ba su amfani waninsa ba kai da kawatsar da lokacinsa yana bata shi a cikin abin da ba zai amfane shi ba zai amfani waninsa ba sani abubuwa ne da dama a gabansa tsakaninsa da kansa da ubangijinsa da al'ummarsa duniyarsa da lahirarsa ابن كثير عليه رحمة الله تفسير ساه يتي والذين هم عن اللغو معرضون أي عن الباطل شين دون أبو بنزا الباطل دون أبو بنزا خلاف الحق يتي وهو يشمل الشرك وانا يقول شركة شركة أبو بنزا كما قال بعضهم كما يدعو السكتي والمعاسي يقول شي سابن الله كما أبو بنزاني duwat saban Allah abun banza ne kamar yadda wasu ka fada wa ma la fa'idata fihi min al-aqwal wal af'al da dukkan wasu maganganu ko ayyuka marasa amfani duk wata magana ko wani aiki marar amfani ya shiga cikin lagu kamar yadda Allah ce wa idza marru bil lahwi marru kirama ladina la yashhaduna az-zura sune wanda ba sa halartar wuraren madala wa idza marru bil lahwi in suka wuce inda ake yasasshiyar magana marru kirama sai su wuce suna masu kare mutuncinsu suna masu rike mutuncinsu ba su sa baki ba ba su kutsa ba ba su shiga a su taya su ba shi yasa al-wahidi a cikin tafsirin sa al-basit ya al-wajiz ya dunkule wannan yace abinda ake nufi da allahu duk wani abinda a shari'a ba ya da kyau magana ce ko aiki duk wani abinda ba kyakkyawa bane a shari'a to yana karkashin cikin allahu don haka anan da Allah subhanahu wataala ya sifanta mu'minai yace walladheena hum 'anil laghwi mu'ridun sune masu kaucewa yasasshiyar magana ko yasasshiyar zance wato ya nuna ba sa bata lokacinsu akan abin da bai da amfani idan ya zanto wanda ita ce sifar su abin da ba zai amfane su ba za su bata lokacinsu akan sa ba to kana tsammanin za su aikata abinda zai cutar da su abinda ba zai amfane su ba ba zai cutar da su ba zai musu amfani ba sa bata lokacin su akansa to kana zaton za su yi abinda zai cutar da su ba za su yi ba ko kana zaton za su yi abinda zai jawo musu fushin Allah wannan min babi aula wanda duk zai kauce wa yasasshiyar magana ko wani abin banza wanda ba cutar da shi zai yi ba amma ba zai amfane shi ba kawo gamin babi aula shi ya fi cancanta a ga ya kaucewa abinda zai cutar da shi saboda haka bawa idan ya mallaki harshensa ya kiyaye harshen sa sai ga abin da yake alkhairi ne to wanda ya mallaki duk al'amarin sa in dai zai rike harshen sa to ya rike ya mallaki duk wani abin da yake al'amarin sa ne yana daga cikin sifa ta mu'mine kaffu al-sinatihim 'anil lagwi wal muharramat duk wani abu marar amfani suna rike bakin su hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allah biha darajat wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam nabi sallallahu alaihi wasallam yace bawa zai furta wata kalma wani zance wanda bai dauke shi a bakin komai ba amma a cikin sa akwai yardar Allah wanda dai wannan Allah zai daukaka shi darajoji da shi matsayi babba da wannan maganar da bai dauke ta komai ba amma kuma tana kurce da abinda zai yardar da shi zai yardar da ubangijinsa bawa zai iya furta wani zancen da yake dauke da fushin Allah bai dauke shi a bakin komai ba amma ya rika gangarawa saboda shi cikin wutar jahannama saboda haka harshe da abinda muke furtawa ba karamin abu ne mai hadari ba wanda harshe lokacin da Mu'az ibn Jabal ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa nasiha yace kuffa anka hadha kuffa alayka hadha fa akhadha bi lisanihi ce ka rike wannan annabi ya kawo harshen sai rike ka rike wannan Mu'az ibn Jabal yace wa nahnu mu'akhadhuna bima natakallamu bihi ya rasulullah ya bakin Allah maganar mu ma sai an kama mu da shi dai annabi yace wa hal yakubbu an-nasa ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim fi an-nari illa hasa'idu al-sinatihim akwai abin da yake kifa mutane akan fuskokin su cikin wutar jahannama ko akan karan hancin su a wutar jahannama in ba abin da harasan su suke girba ba ai da wannan kalma ake shiga musulunci da harshe da baki da furici ake shiga musulunci zarar wanda ba musulmi ba yazo ce zai musulunta wannan furicin da zai yi shi zai shigar da shi musulunci la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine kungurungum abinda Allah subhanahu wataala yake so daga bawan sa zai musulmi to da wannan furicin zai shiga da wannan furicin ko zai fita kalma zai fada ta kafirci ta fidda shi daga musulunci wanda ce laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim sun fadi kalmar kafirci sun kafirta bayan musuluncin su shi kaga harshe yana da abin nan to da abin da zaka rubuta da hannunka a yanzu wasu ba su samu damar maganar ba amma suna rubutawa to shi ba ka sani وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى ما كتبت يداه دول مربوطي زي تفيا كما قال الله أبين دي ربوطا كما زي تيقى بدا زماينا نن فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن ترى كسكرا كساها ننك كربوطا وانا أبين دا أرانا رقوبة قيامة ba za ka ji daɗin ganinsa ba ka rubuta abin da zai faranta maka rai ranar gobe kiyama kaga wannan latsa-latsa da ake yi a waya ana rubuce-rubucen nan za ka tafi ka bar rubuce-rubucen suna akwai wanda dan ya mutu shi kira abin da ya rubutu sa sai ya mutu zai mutu ba yana nan to kuma duk sanda za a karanta a gani a karanta wani ya yadda ya aiki da shi kana da kamashi in zagi ne in ɓatanci ne in cin zarafi ne in cin mutunci ne in ba menene ka sani cewa zai ci gaba da wanzuwa kuma ranar gobe kiyama sai an bijiro maka da duk abin da ka yi ba abin da za a bari saghiratan wala kabiratan karami da babba naka dauke rubuta abinda ka san zai amfane ka amma saboda shashanci rashin hankali mutum sai rubuta sai rika sa abubuwa wai shi ya samu followers ka samu followers a lahira ya rubuta abin alheri to masu lakin yan kadan ne amma in ya rubuta tsiya to shikenan za a samu waɗanda za su yi ta bibiyarsa sai ta ci gaba da tsiyar da san cewa kaya yake ɗaukar wa kansa munan lodi yake ɗora kansa Allah kiya shi sannan Allah ce wallazina hum lizakati fa'ilun amma daga wancan ya sakaro mu ido waɗanda suke aikata zakka ko suke bayar da zakka wanda ita ce sifa ta nawa sifa ta farko al-mu'minun sifar imani ko qad aflaha al-mu'minun sifa ta farko sifa ta biyu alladhina hum fi salatihim khashi'un al-khushu' sifa ta uku walladhina hum liz-zakati fa'ilun
anil-laghwi
mu'ridun sifa ta uku walladhina hum liz-zakati fa'ilun sifa ta hudu wanda ita ce matashiyar karatun mu insha Allah gobe abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh